بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي أقول الله سبحانه وتعالى يساكي تعالى مؤمن سافية من البركة إن شاء الله سافية لهدي ومشابك ونقو قوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وسلم تبو دا دلي هدو لتلاتين دبيو واندي دي دا عشرين قوات انبيو نالي ساف الميلادية دبو بيو دبو مشاد تيغ بدا كراتين سير المنزو صلى الله عليه وسلم وانا لتافي نا الرحيق المختوم yau insha Allah za mu tashi akai inda muka tsaya mako na kafin wanda ya gabata bayan dan dakatawa da muka samu muna magana akan da'watu jiharan al-marhalatu thaniya ko naje mun fara wannan yau mun shiga awwalu amrin bi izhari da'wa shi ma mun karanta za mu tashi kan da'watu fil aqrabin haka ne yau wannan mataki ko zango na da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kiran da yawa mutanansa zuwa karbar addinin Allah da fadin la ilaha illallah da bauta masa shi kadai da barin duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba wannan zango shine zangon da ya shafi kiran waɗanda su ne mafi kusanci asali aqrab daga qarib ne wannan ce qaribi danginka wanda yake kusa da kai ta hanyar nasaba ta jini to su din kamar da muka sani kowane dan adam yana da wanda yake kusa da shi wajen nasaba ta jini to amma akwai wanda yake mafi kusa da sauran mutane to idan mutum zai fara da'awa kamar da zamu gani a wannan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin maslahata shine mutum ya fara daga dangin sa mafi kusanci sannan sai dangi masu kusanci sai kuma sauran jama'a baki daya kamar yadda in ba ku manta ba mun tattauna akan wannan magana ko matashiya a baya daga cikin hikimomin da malamai suka ambata na wannan shine na farko a galibi duk dan adam din da zai zo mutane da abin da ba su saba da shi ba kuma zai kira su su ciru daga wannan abu su koma zuwa ga wani abu daban da zai amfane su duniya da lahira za mu ga cewa ba safai mutane sukan karbi wannan kira din kai tsaye ba kuma har sukan yi kokarin su cutar da shi ko su azabtar da shi ko kuma dai a fada masa maganganu na nuna kaskanci to wannan abu idan ya zama cewa yana da wani bangare da zai kokarin kare shi daga cikin al-asbabu dunyawiyya mun san cewa kowanne lamari daga Allah madaukaki yake kuma idan Allah madaukaki ya zama yana tare da kai shine zai baka kariya to fa babu wanda zai iya cutar da kai wannan duk musulmi wajibi ya yadda da wannan kuma babu wanda ya yadda da wannan fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka gani a cikin rayuwarsa kuma zamu zo mu ci gaba da gani amma akwai abubuwan da tata'allaqu bil asbabid dunyawiyya akthara min ta'alluqiha bi mas'alati tawakkul abubuwan da suke da alaka da sabubba na duniya fiye da kasancewarsu suna da alaka da bangaren tawakkali bangaren tawakkali dama bai kamata a tuhumi tawakkalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma kasancewar rayuwarsa gaba ɗaya makaranta ce gare mu da muka zo daga bayansa duk wani wanda zai ilmantar da mutane da zai kira su zuwa ga hanyar Allah to rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mataki ne na koyan yadda zai wannan rayuwar ta kira mutane zuwa ga addinin Allah din tunda haka ne kuwa tare da dogaran sa ga Allah madaukaki yana da kyau ya zama hanyar da zai bi wajen kira din a ita kanta za ta shimfida masa yadda na farko kiran zai amfani na biyu kiran zai dade ya wanzu domin ba so ake daga fara abu sai a gutsire shi ya yanke mutane sai hasarar sa ba na uku zai zama cewa daga cikin abubuwan da za su taimaka wa wannan abubuwan da yake so guda biyu wato da'awar ta zarce ta ci gaba sannan kuma ta yi amfani to a samu wasu sabubba na duniya da za su ba shi kariya daga mutane gwargwadon hankalinsu na cewa abinda suke kallo su ne wannan asbabin na duniya din ina fata muna fahimci abin da nake nufi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya umarce shi da ya fara kiran danginsa na jini dangi na jini garkuwa ce ga mutum na farko suna taimakawa idan ya zama cewa ra'ayinsu ɗaya ne da wannan mai da'awa din ya zama sun ba shi goyen baya lokacin da al'umma za su tashi su ce za su halaka shi musamman da mun san ko da ke mun karanta a baya yadda rayuwar larabawa take musamman a wancan zamani a baya dan adam da ƙarfinsa da kuma zartuwar ra'ayinsa a cikin al'umma yana da alaka ne da ƙabilarsa idan ƙabilarka mai ƙarfi ce to ba wanda ya isa ya taba ka kaga ashe idan haka ne daga cikin hikima lokacin da ka zo zaka ilmantar da mutane zaka ja hankalinsu zaka kawo musu abin da ba su saba ba to ka fara da wannan ƙabilar taka domin in suka karbi wannan abin da kake kira zuwa gare shi to a shirye suke su baka wannan kariya da aka saba kuma babu wanda ya isa ya taba ka ina fata mun fahimta kunga wannan yana da bambanci da kuma tsainihin tsananin dogaro ga Allah wannan dama ibada ce ta zuciya wadda bai halatta ya zama zuciya ba ta tare da ita ba wani lokaci ma'ana tilas ne ya zama kana dogaro ga Allah to tare da dogaranka ga Allah ya zama cewa kana da wata kariya kuma ta duniya ina fata mun fahimta to babbar kariyar da mutum zai samu shine ya zama mutanen da suke kusa da shi sun gamsu da abin da yake kira zuwa gare shi wannan da ina jin duk mun fahimci wannan kamar idan muka san cewa idan kana tare da mutane kana tsakiyarsu su ne danginka ka shiga kai mu'amala da su ku ci abinci tare ku tashi tare bayan kun kwana tare to in ba sa tare da abin da kake tare da shi zai zama cewa cikin sauki za iya cutar da kai ta hanyarsu amma in ya zama sun yadda da abin da kake kira zuwa gare shi to na waje ba zai iya zuwa ya cutar da kai ba su kuwa dama a ainihin sababi na duniya ko da kowa bai cuce ka ba to su ba su cutar da kai ba ina fata mun fahimci wannan saboda kawai kai nasu ne don haka yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bashi kariya ga mafi kusanci daga cikin danginsa shi yasa ya umarce shi ya fara kiran su to shine anan malamin ke ce mana ad-da'watu fil aqrabin isar da da'awa zuwa ga waɗanda suka fi kusanci da mutum a cikin danginsa na jini yace wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashiratahu bani hashimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira danginsa wato bani hashim ba'da nuzuli hadhihi al-aya bayan waccan aya ta sauka wace aya kenan wa andir ashiratakal aqrabin yawa wanda mun tattauna akan ta wancan darasi na ƙarshe inda Allah madauki mai littafin kai ba mu labarin cewa Allah subhanahu wataala ya fara da wannan aya kuma sannan sai ya bita da kisar annabi Musa kasancewarsa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul abin koyi ne ta bangaren harkar da'awa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ana so ya koyi da wani abu ne daga rayuwarsa cewa ya zo wa mutane yana kiran su zuwa ga addinin Allah a bar shirka a koma a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da annabi Musa yi kuma sannan ya kira Fir'auna cewa ya saki banu Isra'ila wannan da'awar da ya fara ta ita ma daga cikin gida sannan ya fito ya bayyana ta bayan ya zama annabi sannan kuma da abin da ya biyo baya na yadda mutanen suka ki karbar maganar sa kuma da yadda aka halaka su wannan ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar annabawa shi ma haka ake so yi shine abin hikimar kawo masa wannan aya a cikin suratu shu'ara bayan an fadi wannan sai kuma aka biyo ta da kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam yace faja'u sai waɗannan mutane al-aqrabin kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wa ma'ahum nafarun min bani al-muttalib ibn abd manaf suka zo tare da wani yankin an ce nafar ana nufin wasu wata jama'a wadda bata kai a goma ba daga uku zuwa goma shi ake ce manafar yawa to sai suka zo daga banil muttalib ya'an abd manaf فكانوا نحو 45 رجلا الوقتين نن سن كاي كيمانن متين 40 da biyar daga cikin wannan al'umma baki daya wato yana nufin duka banu hashim da kuma banil muttalib inda aka zo da nafar daga cikin su falamma arada an yatakallama yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya miƙe yayin nufin ya fara bayani ya isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala badarahu abu lahab sai abu lahab ya gaggawa ya riga shi fara magana ya miƙe ya zabura wa qala sai yake cewa haula'i umumatuka waɗannan baffanninka ne fa wa banu ammika da kuma ƴaƴan baffanka fatakallam to tashi kai maganar magani faɗi abin da kake so wada'i subah ka rubu da waɗannan wanda suka canja addinin nasu wada'i ana nufin watruk as-subata jam'i ne na sabi'un asalin kalmar kenan amma ana cire hamzar a ce sabin wannan shine mufradinsa kamar yadda qadiyun asalin kenan alqali ko amma ake cire hamza a ce qadin shine a ce qadi ismi ne naqis sannan jam'in sa shine me qadi me jam'in qadi qubatu ko yawa to wannan shi ma jam'in sa shine subat sabin subatu kama yuqalu qadin qubatu na fata mun fahimci wannan yawa me ake nufi da sabin wannan suna ne da ko laqabi da mushrikai suke kiran musulmi da shi domin izgilanci domin kaskanci asalin kalmar saba'a shine mutumin da ya canza addini ya koma wani addinin daban wanda ya rikide ya juye ya fita daga wani tsari ya koma wani tsari to farkon zuwan musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan da'awa tunda dama ai an gaya mana ya dade da da'awa sirriya ko bai gaya wa kowa bai kira kowa ya ce ku zo ku bauta Allah ba sai wanda suka yadda da shi da'awar da zai bi abokansa mafi kusanci da kuma waɗanda yake tsammani da kuma sa rai da kwaɗayin cewa insha Allah za su musulunta sai fara kai musu tallan wannan da'awar ya kai wa wannan ziyara gida ya kai wa wannan ziyara gida ya samu wasu suna zaune a gidan wani suna dan tattaunawa ana hira a zaure sai shiga cikin su ya zauna shiru sai dan jefa musu kalma daya biyu ya ce to fa ga yadda abu yake a daina bautar kaza a koma bautar Allah subhanahu wa ta'ala bal mun karanta wannan a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kiran mutane ya fara yi zuwa ga a zo a bautawa Allah shi kadai bai ma fara ambatar wato gumakan Quraishawa ya aibanta su ba a wancan lokaci to wannan karan sai tare mafi kusanci daga danginsa yace to fa ga abin da Allah madaukaki ya umarce ni da shi ni annabi ne ya umarce ni in zo in gaya muku a daina bautar wani wanda ba shi ba a koma a bautawa Allah to da ya miƙe zai wannan magana shine Abu Lahabin wanda muka sani Allah madaukaki har ya ambace shi a cikin Alkur'ani da la'ana da kuma yanke albarka sai ya fara yin magana kafin manzo sallallahu alaihi wasallama yace to ga ka dai a gaban baffanninka kake da ƴaƴan baffanninka fadi abin da kake so mu ji amma fa ina gaya maka da'is su ba ta karbu da waɗannan wanda suka canja addinin nasu shi ka ganin me yake so ya amfani da shi yana so ya amfani da wato atifa ta alaka ta jini ma'ana ya nuna kaifa namu ne muna son ka waɗannan da suka canja addinin nasu suke wannan neman fitina wannan yaran kanana da ba su san komai ba yanzu suka zo mutane da sabon addini to rabu da su akwai irin abin ka san mutum kowa da irin dabararsa su suna ga idan suka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa to kaifa kana nan a har yanzu namu ne muna son ka to atifa za ta kwashe shi wannan jin ana son sa sai ce to shikenan sai raunana sai ce to a bar abun mana dan mu zauna lafiya da ku tunda kullun shi Balarabe yana fara tunanin kabilar sa kafin wani abu to sai nuna masa cewa kaifa namu ne kana nan muna son ka dangi dan dangi ne kuma ba mu da wani irin ka don haka ka kyale waɗancan mutanen kaga sai suka manta da cewa mutanen can fa ba su suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko shine ma ya kira su dan haka shine asali a cikin da'awar to amma ake so a yi amfani da atifa ta alaka ta jini a nuna cewa ana tare da shi sai sai wa'alam ya ci gaba da ce masa wa'alam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan taqatun cewa mutananka mu quraishawa banu hashim banul muttalib ba mu da karfi shine ba mu da taqatun wani karfi da zamu iya yakar al arabi dukkan larabawa qatibatan baki dayan su ma'ana idan fa larabawa gaba dayan su suka juya wa quraishawa baya suka juya wa banu hashim baya suka juya wa banul muttalib baya to ba fa wani abu da zamu iya yi kada ka bari dukkan larabawa su juya mana bayan su ce za su yaƙe mu saboda kai saboda wannan addinin da ka zo da shi sabo wannan duk magana ta waye ta Abu Lahab ne shi kansa in mun kula za mu fahimci cewa wannan matakin nasa na farko da yake fara wannan maganar ai magana ce mai taushi shi ma ko ba haka ba ba a zo kan maganar da Allah madaukaki har ya tsine masa saboda ita ba ina fata mun fahimci wannan saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba da mai zafin ya fara musu ba da mai zafin ya fara musu lokaci guda za su auka masa da mai zafi in kun kalli wannan lafazin na Abu Lahab ba lafazi ne na zagi ba tukuna ba a zo kan wannan ba ina fata muna fahimta yawa to sai yake cewa wa alam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan taqatun su mutananka wato quraishawa ba su da taqatun wani karfi bil arabi dangane da larabawa a ce za su rinjaye su in larabawan nan suka hadu qatibatan an ce qatiba ai jami'an ana nufin baki daya wanda babu wanda aka bari daga ciki sai ce wa anna ahqqu man akhadhaka mu kuma mu din nan da kake gani mu ne mafi cancantar waɗanda za su rike ka kun gari har yanzu ana kokarin a ja hankalin sa ne da cewa a alaka ta jini fa tana nan muna kaunarka muna son ka don haka sai ce fa hasbuka banu abika ƴaƴan babanka ma'ana ƴan uwanka fa na jini sun ishe ka shine fa hasbuka sun ishe ka ka tsaya kar ka tafi kana neman ka hada kai da wasu mutane daban ka rabu da su ka dawo danginka sun ishe ka yace wa in aqamta ala ma anta alaihi in kuma ka tsaya akan abin da kake kai din nan fa huwa aisaru alaihim to yafi ma'ana in ka dakata haka ka saurara to yafi musu sauki min an yathiba bika butun quraish a ce wato yankoki da bangarori na quraishawa sun zabura akan ka baki daya ma'ana in ka saurara kai hakuri da wannan abu to shikenan kowa zai kyale ka larabawa quraishawa ba za su zabura su ce bane su hau kanka su kashe ka ba saboda ka zo zaka hana su addinin iyayensu da kakannin su ba wata mudduhumul arab ma'ana in har ka doge kace sai ka ci gaba da wannan addini to yafi sauki a lokacin nan fa quraishawa za su samu hanya mai sauki da za su kare ka da kai da mutananka ina fata mun fahimci abin da shi nufi ma'ana yana tsoratar da shi ne cewa in fa baka daina wannan addinin ba kace kai zaka ci gaba to zai fi zama abu mai sauki sauran Quraishawa su haukan mu gaba daya lokaci guda su mulkushe mu su kuma yaƙe mu shine yace wata mudduhumul arabu sauran larabawa ko za su taimaka musu mun fahimci wannan fama ra'aitu ahadan jaa ala bani abihi to bari ku ji inda zai fara maganar marar dadi sai ce ban san wani mutumi ba ban ganshi ba mutumin da yake jaa ala bani abihi bi sharrin mimma ji ita bihi ban ga wani mutumi da yazo wa ƴan uwansa da sharri da wani abu da yake yafi komai sharri fiye da abin da kazo da shi din nan ba ka zo ka ce wai abin da muke yi iyaye da kakannin nan wai a daina shi a koma wata fahimta taka yaro da kai ina fasara abin da yake faɗa ne mun san da irin wannan aqliya suke magana ko yawwa a ce kai zaka zo mana da abin da zaka shiryar da mu bayan kuwa iyaye da kakanni ga abin da muka tashi akai to ba mu taba ganin wani da yazo da sharrin da ya kai irin sharrin da kazo da shi din nan ba wannan din magana Abu Lahab ne yake gayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu karanta abin da ya biyo bayan wannan in kai ne aka gaya ma wannan ya zaka yi lokacin da aka tar mutane 45 daga danginka ga baffanka can ga kanin can wan babanka kanin babanka ga dangin uwa dangin uba duk an zo an saka a gaba kuma waɗanda ba a wannan dangin ba duk an sallame su ba a kira su ba sai a kira ka kai kadai aka nuna maka so da kauna sai kuma aka faɗi wannan magana kai kuma duk da dai muna da bambanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi wahayi ya tabbatar wahayin nan daga Allah yake kuma mala'ika yana tare da shi daga cikin shi ma sababi ne na duniya wanda Allah madauki ya turo masa dan ya kare shi duk da ya san wannan zamu ga abin da ya aikata amma tambaya ta annin shine in mu ne misali a zamanin yanzu me za ka yi karan farko ne baka taba fada komai ba sai ka zo sai ka fadi wannan cewa to a zo fa a daina bautar kowa a dawo abautawa Allah subhanahu wataala su kuma mutanen nan ba su yarda da abin da kake faɗa ba suka tsaye da kai za su yi ma faɗa na cikin gida aka kulle kofofi duk aka taru da baffanni da wane ne duk aka zo aka saka wasu ma kila za su fashe da kuka cewa gashi ya lalace ya halaka ba mu yarda ba kaza da kaza wani mataki za ka ɗauka mu buɗe kofa kuwa daga hannu to bari mu ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci a wannan zama na farko malami yake cewa fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuru wa lam yatakallam fi zalika almajlis bai ce komai ba a wannan zaman shikenan ya kyale su suka yi abun su suka yi fadan mai fada ya fada mai magana ya fada Abu Lahab ya fadi wannan magana yayi muqus bai ce komai ba a lokacin tare da wahayi tare da mala'ika tare da karfafawa daga Allah amma saboda ya ilmantar da mu hanyar da zamu yi irin wannan karantarwa sai ya shiru a wannan lokaci ba saboda tsoro ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsorici bane kamar yadda zai zo zamu karanta insha Allah a gaba manzo sallallahu alaihi wasallam min ashja'in nas yana cikin mutane da suka fi kowa wato shaja'a in an ce shaja'a na nufin gwarzantaka baya tsoro wani dan adam dai a ce yana tsoro zai masa wani abu saudiya ai mun san hadisin da ku karanta a bulu riyadus salihin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabbai suke fadin karfin sa da kuma juriyar sa da gwarzantakar sa wani abu zai zo wa madina ba wanda zai ji sai shi ko yana tsaye yana sallah zai ji wani abun tsoro ya zo wa madina a lokacin nan zai hau dokin sa ya fita waje ya je bayan gari sai ya ga ba komai sai ya dawo shi kadai fa bai gaya kowa ce ku zo ku raka ni ba kun ga ashe matakai na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne bangare akwai darasin da zaka dauka akwai inda yake da wannan akwai inda da farko ma aka bashi dama ya dauki masu gadi su rika gadin sa su sa'ad ibn abi waqqas da suna gadin sa har lokacin da Allah madauki ya saukar da ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas, to shikenan sai aka ce kowa ya tafi a daina gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madauki ya bashi tabbacin kariya daga duk wata cuta. Kun ga wannan shi ma wani mataki ne, akwai wani zubin kuma da zaka ga wani abin daban. To amma a wannan matakin dama abin da ake so ka kalla, a kowanne mataki me ya kamata ka aikata, to sai kuma ka dau darasin da yake cikin wannan. A matakin farko na bayyana wa mutane abin da ba su saba dinnan ba, to ga irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, ya san akwai jahilci tare da mutane, don haka bai ce a'a shikenan duk wanda bai bi ni ba kaza da kaza. Wanda a lokacin nan in sun so za su iya yin abin da za su yi, duk da dai dangin su ne ba su kashe shi ba, amma za su iya hana shi fita. Mun san ai nawa jama'a sun ce masa mahaukaci ko yawa, a al'ada irin tamu da aka saba ta Bahaushe ai sai a ce to me za a yi, sai a sa shi a turu a ce hauka ne ya same shi, sai a kulle shi kuma ba wanda ya isa ya fitar da shi. Ai mun san turu yadda ake yin sa, da daddaure mutum kafa da hannu, yanzu an daina ko. To a takaice dai ana iya yin wannan a wannan zamani, amma manzo sallallahu alaihi wasallama da yake karantarwar da Allah madaukaki ya masa yake bi, sai ya saurara a lokacin ma bai ce komai ba, sai ya rufe bakin sa. Sannan sai wani lokacin ya zo daga baya, shine malami yake cewa thumma da'ahum thaniyatan, wannan ya nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallama ashe shirun nan da yayi ba shiru ne na tsoro ba, ba shiru ne kuma na cewa ya fasa isar da wannan sakon ba, kaman yace to ya Allah ni fa gaskiya ba zan iya ba bari in je in mero Allah sakon sa, babu wannan. Yafi kowa tsoron Allah, yafi kowa kwadayin isar da alherin zuwa ga al'umma baki daya, amma gudun fitina da tashin hankali da dangin sa a wancan lokaci sai ya shiru. To sai sake samun wani lokacin sai sake kiran su, kuma shine yake cewa anan malamin yace thumma da'ahum thaniyatan, sannan sai sake kiran su wata rana daban, wa qala, kuma ya miƙe yayi magana din a lokacin nan bai fasa magana ba, sai yake cewa alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alayhi. Daga jin wannan maganar kaji akwai ƙarfin zuciya ko ba haka bane, babu razana babu tsoro a ciki, farko aka jingina zuwa ga Allah madaukaki, alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah, da yabo gaba ɗayan sa ya zama ga Allah yake. Wannan shine mabudin kowane alheri, yanana ta yazo masa da shi da fi'ili yace ahmaduhu, ina yaba masa, ina gode masa, wa astainuhu, kuma ina neman taimakon sa, wa uminu bihi, ina imani da shi, wa atawakkalu alaihi, kuma gare shi nake dogaro. Kuma wannan ya nuna mana cewa to magana fa sai an fade ta dole. Yawwa, sai kuma yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wannan ita ce mafi yawan kutubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk lokacin da zai magana yakan fadi wannan. Ita ce kuma tazo a wasu riwayoyi, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina, har zuwa karshe wanda muka saba ji din nan. To anan a ranar da ya sake kiran su karo na biyu ma abin da yace musu kenan, yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na shaida babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wahdahu la sharika lah, shi kadai babu abokin tarayya gare shi. Thumma qala, sannan sai yace innar ra'ida la yakzibu ahlahu, jagora baya wa mutanansa ƙarya. Kun ga, ku duba ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe mutum ne mai ƙarfin shakhsiyya, ba mai rauni bane, wato mai ƙarfin zuciya ne, ba shi da rauni. Yace mai jagorancin mutane, mai kula da su, la yakzibu ahlahu, baya wa mutanansa ƙarya. Ka bambance wajen karanta wannan kalmar tsakanin kazaba da kuma yukazibu, ai naji mun sha magana akan bambanci tsakanin wannan kalmomin ko. In an ce kazaba mai ma'anata kazaba yayi ƙarya, yawwa, kazaba kuma ya ƙaryata, kazabahu yayi masa ƙarya, kazabahu kuma ya ƙaryata shi. Mun fahimci wannan? In an ce kazabahu yayi masa ƙarya, ma'ana ya faɗi ƙarya danganawa wani, wani bai faɗi abu ba sai ka ce ya faɗa, sai a ce me kazabahu. in kuma wane ya faɗi magana sai ka ce maganar sa ƙarya ce shine ma'anan kazzabahu mun bai jona yawa to nan ta farkon ce inna ra'ida la yakzibu ahlahu shi mai jagoranci baya yawa mutanen sa ƙarya yazo ya ce kaza da kaza ma'ana yazo ya faɗi ƙarya ya gaya musu abinda ba haka bane yazo ya faɗa musu ina fata mun fahimci wannan abin da yake nufi kenan ma'ana ni ba zan zo da abin da ba haka yake ba in zo in gaya muku shi sannan sai ce wallahi alladhi la ilaha illa hu Allahu akbar ku duba ku ashe manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin uslubin sa na karantarwa nuna wa mutanansa cewa wallahi abin nan fa da yake kai ta gaske yake yi babu kuma ja da baya hadda rantsuwa ka kokarin jan hankalin mutane ka gaya musu addini kana iya rantsuwa hatta akan wannan yace na rantsi da Allah wallahi tallahi shi ne yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa na rantsi da Allah da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi inni rasulullahi ilaiku yawa yace inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku khassatan wa ila an-nasi ammatan gare ku musamman ku wato quraishawa banu hashim da kuma banu al-muttalib to ni wallahi tallahi na rantsi da Allah ni manzo ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku wannan me yake nuna mana anan yana nuna mana ashe koda ka yadda da mutane ba za su ƙaryata ka ba to ya halatta wato koda kai ka san cewa za su wasu su ƙaryata wasu ba za su ƙaryata ba ya halatta kai musu rantsuwa ce wallahi tallahi tausayinku nake shi yasa nazo muku da wannan magana wallahi tallahi abinda na sani da kun san shi da ba ku abin da kuke ba wani abu ne da yake amfani ka san rantsuwa ita tana me tana motsa atifa ko tana sa motsin rai ta sa mutumin da wato koda yana kokonton abin da kake faɗa lokacin da ka rantsi za ka ga cewa zai tsaya tsamme sai kai gaskiya fa da ƙarya yake ba zai rantsi din nan ba to wannan amfanin rantsuwa kenan sai ya rantsi musu yace wallahi na rantsi da Allah da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kaga kuma maganar wasa kuma ta tashi bayan ya gaya musu cewa ba zai musu ƙarya ba sai kuma ya rantsi cewa manzo ne Allah ne ya aiko shi zuwa gare su su banu hashim da quraishawa khassatan a bangare na musamman wa ila an-nasi ammatan kuma shi manzo ne zuwa ga mutane baki daya kaga kenan ashe shi an aiko shi zuwa ga kabilarsa da kuma wata kabilar da ba ta sa ba sabanin annabawan da suka zo a baya su an aiko su ne zuwa ga mutanansu yawa musamman annabawan banu isra'ila zaka ga ba aiko su zuwa ga kowa ba sai banu isra'ila annabi musa zuwa ga banu isra'ila kawai aka aiko shi annabi musa ma haka to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko an aiko shi ne zuwa ga mutanansa din sannan kuma an aiko shi zuwa ga al'umma ta duniya baki daya to sai ya rantsa ya ga musu wannan sannan ya sake wata rantsuwar sai ce wallahi a latamutunna kama tanamuna yace na rantsi da Allah za ku mutu kamar yadda kuke kwanciya ku yi bacci kun ga wannan kuma wani uslubi ne daban nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo musu da wani abu da babu dan adam din da yake inkarin sa don haka yana daga cikin hanya mai kyau kamar yadda malami suke faɗa a bangaren da'awa lokacin da zaka fara kiran mutane ka fara musu da wani abu da suka saba da shi suka san shi wannan yana nufin yana bukatar kenan ashe ka san al'adar mutane ka san yadda suke tunani ka san rayuwar su sai ka fara musu da wani abu da su kansu sun gamsu da shi yanzu akwai dan adam din da yake musuncewa yana bacci ai kowa san akwai bacci zai kwanta ya bacci kuma bayan wani lokaci zai tashi to sai dauko musu sai musu kiyasi sai ce kamar yadda kuke bacci din nan to wallahi ina tabbatar muku cewa za ku mutu ma'ana akwai lokacin da in akwai kwanta baccin nan to wa za a tashi ba za a mutu shine ma'ana latamutunna za ku mutu kama tanamuna wala tub'athunna kama tastaqidun kuma lalle za a tashe ku daga kaburkan ku bayan waccan mutuwa din kamar yadda kuke me kuke farkawa daga bacci bayan kun yi bacci din ma'ana mutuwa aka kwatanta ta da me da bacci tashi bayan an mutu ran tashin alkiyama kenan shi kuma akwatan tashi da me farkawa daga bacci kun ga wannan misali ne da duk wani mai hankali ya san shi ya yarda da shi to ka shigo wa mutun da irin wannan misali din yana taimakawa ya karbi abinda kake tafi da shi a wala tuhasabunna kuma lalle wallahi za a yi muku hisabi bima ta'malun da abinda kuke aikatawa kun ga wannan shi ma ba su san shi ba mutuwa an santa amma maganar hisabi kuma wannan sabon abu ne annabi ne kawai ke iya fadin wannan cewa bayan ya ce latub'afunna za a tashe ku bayan mutuwa su kuma ba su taba ganin wanda ya tashi bayan ya mutu ba to wannan sabon ilimi ne annabta ce take aiki kuma anan Allah ne ya gaya masa cewa za a tashi shi yake gaya musu don haka kamar yadda aka kwanta aka mutu to za kuma a tashi in kuma aka tashi din to akwai kuma hisabi wannan sai wanda Allah madauki ya aiko shine zai gaya mutane irin wannan labari da ba su taba jin sa ba sannan sai yake cewa wala tuhasabunna kama abima ta'malun za a yi muku hisabi da abinda kuke aikatawa wa innaha aljannatu abadan aw an-naru abadan yace lamarin fa yadda yake ya kamata ku sani cewa ko fa aljanna ce har abada ma'ana ko dai mutum ya yi an tashe shi bayan ya mutu an masa hisabi akan aikin sa to ko dai ya shiga aljanna babu fita ko kuma ya shiga wuta ne babu fita wannan ba wa'azi bane duka dududu ku kalle shi layi nawa ne a rubuce layi hudu ko biyar ko ba haka ba amma ku duba duk wanda aka gaya masa wannan maganar yadda maganar za ta kai matuƙa ta yi masa tasiri a cikin zuciyarsa na farko saboda me akwai cin mutunci a nan babu cin mutunci babu zagi bai ce musu ai kun tara ni kun cin mutunci kun ki kaza kun ki karɓar maganata ya nemi ya kare kansa mai da'awa baya kokari ya kare kansa misali ya ce shi saboda an ci masa mutunci shi ma sai ya rama don haka duk wanda aka yi masa kaza sai ya tabbatar da cewa shi fa yana nan da iliminsa shi yana nan ya fi kaza shi yana nan ba ka bukatar wannan kai haƙuri kai dai ka faɗi saƙon in ka faɗi saƙon mai isarwa zai isar da shi cikin zukatan mutane kun ga shi yasa saƙon nasa baki ɗayansa godiya ne ga Allah da ya ba masa da neman taimakonsa da kuma neman agajinsa da dogaro gare shi da ba su labari bayan ya gaya musu shi fa ya riga ya gama ya ce da babu abin da cancanta abauta masa sai Allah sannan kuma sai ya zo ya ce musu shi fa ba ƙarya yake musu ba ya ce musu kuma ya rantse da Allah cewa shi manzo ne kaga rantsuwa ai alama ce ta wani zai ce kamar sai ya mutum in ya ga raunin kansa ne yakan yi rantsuwa dan a gaskata shi ko to wannan marhalar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta raunin ce a farkon karon domin a karon farko zai musu magana dole yana da rauni tunda bashi da mutumika a cikin su don haka zai ce musu wallahi tallahi ba ƙarya nake muku ba Allah ne ya aiko ni ni manzo ne na Allah ya aiko ni in gaya muku a daina kaza kuma ai kaza Allah madauki ya samu dace to sannan sai ce fa qala abu talib to a karo na biyu sai abu talib a wannan haduwa sai Abu Talib yace dashi wane ne Abu Talib baffan manzo sallallahu alaihi wasallama ko sai yace ma ahabba ilaina muawanatuka menene yafi soyuwa a gare mu irin a ce mun taimaka maka kun ga maganar sa daban take da irin ta Abu Lahab yawa ma'ana ai babu abin da muke sha'awa irin a ce mun taimaka maka wa aqbalana li nasihatika babu kuma abin da muka fi karba irin a ce kai mana nasiha mu karba ma'ana nasihar ka ta fi karbuwa a gare mu wa ashadda tasdiqan li hadithika kuma babu wanda ya kai mu gaskananin gaskata maganar ka ma'ana mu masu gaskata maganar ka ne wa haula'i banu abika waɗannan ƴaƴan ubanka ne ma'ana ƴan uwanka ne danginka ne na jini ga su mujtami'una ga sunan da sun hadu wa innama ana ahaduhum ni ba komai bane ɗaya ne kawai daga cikin su ma'ana dangin nan naka ghaira sai dai cewa anni asra'uhum ila ma tuhibbu yace ni nafi kowa a cikin su gaggawar aikata abin da kake so Allahu akbar ku duba magana mai kyau daga baffan manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana gashi dai mu dangin ka duk mun hadu kuma ni na tabbata a cikin su ni ba kowa bane ɗaya ne daga cikin su amma kuma a cikin su din nan nafi kowa gaggawar in aikata abin da kake so a aikata saboda san da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce fandi je ka ci gaba lima umirta bihi ga abin da aka umarce ka din nan je ni dai bana hana ka je ka ci gaba da abin da aka umarce ka da shi ci gaba da karantar da mutane ci gaba da ilmantar da su ci gaba da kiran su su bar abin da suke bautawa wanda ba Allah ba su koma su bautawa Allah yace fa wallahi na rantsi da Allah kaga sun san Allah su sun san Allah a matsayin me a matsayin mahalici sun san Allah a matsayin mai saukar da ruwa daga sama sun san Allah a matsayin shine ke karbar rayukan mutane shine ke sa a haihu ya halacci mutane ko ba haka ba yawa amma abinda ba su sani ba shine me shin bauta da ake yi Allah kawai ake yi wa ko ku suhubal salatu su uzza su ma za a iya musu anan fa matsalar take mun fahimci wannan shi yasa sai yake cewa fa wallahi la azalu ahutuka wa amnauka bazan gushe ba ni kan ina kewaye da kai ina kuma tsare ka ina hana mutane su cutar da kai duk abin da wani zai yi yazo ya cutar da kai ya dame ka ya kuntata maka to bazan yadda ba ghaira anna nafsi sai dai cewa kuma ni fa raina dai zuciyata dai la tutawuni bazata yi mini da'a ba ala firaqi dini abdul muttalib a ce in bar addinin abdul muttalib to zuciyata fa ba za ta yi min da'a ba amma kai dai je kai naka ka kwantar da hankalinka ka ci gaba ka kira mutane kuma duk abin da wani dan adam zai kokari yayi maka na cutarwa to zan kare ka ba zan bari ai ba ku duba wace kauna ce ta kai wannan amma a ƙarshe kuma me aka ce a ƙarshe shi ba zai iya ba zuciyarsa ba za ta iya gamsuwa ta yi masa da'a ta yi haƙuri ya rabu da addinin Abdul Muttalib ya bi addinin nan da wanda yake so din nan ya zo da shi ba duk da yadda yake son sa babu wato darasi ko abin da zai nuna maka girman la ilaha illallah da kuma rashin alakata da jini irin wannan kissa din ta Abu Talib mun fahimci abin da yake so ba da wannan kissar ta abin da ya faru a wannan lokaci da kuma kissar mutuwar Abu Talib din shi kansa lokacin da ya mutu ai mun santa lokacin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo tsaya a kansa lokacin da zai mutu yake ce masa me yace ya ammi qul la ilaha illallah ka fadi la ilaha illallah domin me yake cewa ya fade ta dan ya san in ya fada to ya yadda da ita har zuci domin ya san ma'anar da take nufi cewa babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah ka fadi wannan kalma kalma ce da take uhajju laka biha indallah zan kafa hujja da ita in kare ka in ce ya Allah kar azabtar da wannan baffan nawa domin ko ya faɗi la ilaha illallah kafin ya mutu yana nufin ran tashin alkiyama zai amfani da wannan kalma ya tsare Abu Talib daga shiga wuta ya tabbatar wa Allah cewa ya Allah na tabbata Abu Talib ya faɗa duk da cewa Allah madauki ya riga ya sani in har ya faɗa din in bai faɗa ba to amma a lokacin me ya faɗa su Abu Jahal suna nan ya kalle su yana neman shawara yana kwance sai sai kai yanzu zaka bar addinin Abdul Muttalib sai koma shi sai Abubakar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sake nana ta masa qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah sai ya sake maimaita masa shi ma ya sake maimaita wancan zance bayan ya kalli idan su Abu Jahal sai da aka yi wannan sau uku a ƙarshe sai ce masa shi dai zai mutu akan addinin Abdul Muttalib kuma ya mutu akan sa kuma saboda wannan fa bai shiga aljanna ba yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gashi ya faɗa ba ashe kenan shi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ce wajiba tilas ce babu mutumin da zai zama musulmi baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya bude bakinsa ya ce baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu tantama babu kokonto kafiri ne qat'an babu wasa a cikin wannan magana to amma duk abin da mutum zai yi na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne ya zama cewa an gina shi ne akan karbar addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama karbar addininsa yadda da shi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah babu wanda zai cancanta abota masa sai Allah kuma ba za a yi addini ba sai irin na Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za a kirkiro wani abu wanda baya cikin addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cusa shi a ciki a bautawa Allah da shi ba Allah ba zai karbi wannan ba duk yadda yake kama da addini in annabin bai zo da shi ba to ba zai zama addini ba duk yadda zai zama kamar ana ganin sa kamar cewa babu alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan abun to in dai ba annabin ne yazo da wannan abun ba bai koyo da sahabbansa ba kuma magabata daga cikin malamai na kwarai wato ba su yi irin wannan aiki ba to ba yadda za a yi wannan abu na farko ya zama da'a ga Allah na biyu ya zama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku ya zama san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba duk abin da ba manzon ne sallallahu alaihi wasallama ya sa mana shi a matsayin hanyar neman lada agun Allah ba to ba yadda za a yi zama hanya ce ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zuciyarka take so take sha'awarsa ko saboda ta saba da shi wannan shi kadai ba zai dauki abun daga al'ada daga wani abu da kake so ya mai da shi cikin addinin musulunci ya zama shari'a ba sai idan mai shari'ar ne yazo da wannan abun a matsayin ibada ina fata mun fahimci wannan wannan fa shine abu mai sauki na fahimtar wannan addini din to haka nan abun yake kun ga Abu Talib baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan ya fada kuru-kuru cewa babu wanda yafi mu san ka amma fa addinin da kazo da shi ba zami ba to aina sakamakon sa me sakamako da karshe da ya mutu akan wancan hali yana ina yana wuta a hadisi ingantacce tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa baffan nan nasa duk da wannan abun da ya aikata ya tsare shi ya ba shi kariya ya kai sadakin auren sa shi ya biya ya hana Qurayshawa su zo su taba shi kamar yadda duk zamu zo mu ji saboda darajar girman sa da ake gani a cikin al'umma fa ya zama Qurayshawa sun kasa taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallama yace yana wuta bal abin da ya faru kuma zai faru ran tashin alkiyama cetan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai masa shine zai roki Allah madaukaki a saukake masa azaba a wutar saboda me saboda wannan taimakon da yayi addinin musulunci saboda wannan taimakon da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka masa saboda me saboda dan sa ne ma'ana dan uwan sa ne kaga kenan asali taimako ne ba yayi taimakon ne domin wato bautar Allah ba da ya aiko da sakon tsare dan uwansa ne yana son dan uwansa kada a taba shi kuma sannan yana kaunarsa kauna ta jini kauna ta alaka to wannan kaunar a addinin musulunci tana da amfani idan an hada ta da asalin kauna ta asali shine bin addinin sa in aka sami kaunar addini ta la ilaha illallah ba a samu kauna din nan ta san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rusa mutum la ilaha illallah mun fahimci wannan yawa haka kuma idan aka sami kauna din ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka samu kuma kyamar sunnansa ba a san addinin da yazo da shi to shi kuma wannan shi ma sai lalata wa mutum waccan kaunar da yace yana san annabi to sai ta tashi ba ta da amfani ashe kenan sai ka hada waɗannan abubuwa guda biyu tare lokaci guda ya zama ka yadda da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani addini sai shi babu abin da za a bautawa Allah da shi ya karbe shi sai wannan addinin kuma sannan kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanda babu wani halitta da kake so da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da babanka da babarka da duk wani dan adam da kake so saboda ya baka duniya ko bai baka duniya ba ko kuma saboda wani abu dai na rayuwa ta yau da kullum to ya zama cewa sanka da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi san da kake wa kowa kada ka daidaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarka wajen kauna da soyayya da wani dan adam ko wani halitta ko da mala'ika ne mun fahimci wannan yawa amma duk da wannan sai kuma ka hada da billahi la ilaha illallah da kuma bin muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan wannan soyayya za ta maka amfani da fatan mun fahimci sakon Allah ya taimake mu to sannan sai yake cewa fa qala abu lahabin to sai abu lahab kuma shi ba irin wannan zancen ne da shi ba sai yace hadhihi wallahi sawa a wannan abu
da ka zo da shi muna maka magana mu manya da tije an taru ana gaya maka ga yadda ake iyaye da kakanni ka zo ka ce mana wannan kaza da kaza kibi kibi shine hadhihi wallahi sau'a wannan shine mummunan abu a gaban manya suna fada kana fada kamar irin haka yake fada masa yawa sai ya ce da shi khudhu ala yadayhi ku kame hannunsa kun san a cikin mutane dama ko ina ana samun irin wannan akwai mai saukin magana mai taushin baki akwai kuma mai zafi-zafi a cikin musulmi ana samu a cikin kafirai ma ana samu ku duba saukin magana irin ta Abu Talib kun ga kuma kaushin magana irin ta Abu Lahab ma'ana ku kama shi kamar yace ku zo ku kama shi ku sashi a turu ai aljanu ne suka kama shi sai yake cewa khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrakum ku kame shi fa ku tsare shi tun bai kama wasu daga cikin ku ba ma'ana tun ba bai mana barna ya yawaita wannan aqidar tasa a cikin mu ba to ku dakatar da shi ku dau mataki ku tsare shi inji Abu Lahab fa qala Abu Talib sai Abu Talib yace masa wallahi lanamna annahu ma baqina yace wallahi za mu tsare shi muddin muna da rai ma'ana muddin dai muna da rai to ba za mu bari a taba shi ba kun ga can maganar Abu Lahab me yake ce mata tahridi ne ko ziga mutane ne kusa a cikin mutane dama akwai wallahi ba za mu yadda da haka ba wannan fitinar mu dai ba a garin nan ba ba a ido na ba ba dai a rai na ba a ce ka zo kai wannan addini wallahi ba zan yadda ba irin wannan akwai su sai su zo su ziga ko baban mutum ko makamancin wannan sai a tada hankali to wani fa ya lalace kaza da kaza tashi hankali ya zo to su kuma a cikin sai a samu wasu masu hankali sai su ce ko me yake yi dai namu ne to ba za mu bari a cutar da shi ba to shine maganar Abu Talib in ka kwatanta ta da maganar Abu Lahab wannan ya zo a cikin Al-Kamil fi Tarikh na Ibn al-Athir ka je ka koma zaka sami wannan kissa din kamar qablahu ma kafin shi akwai su Ibn Jarir at-Tabari a cikin tarihi da kuma littafin sira sun kawo wannan magana tayyib da lokacin mu karasa sai yace ala jabali as-Safa abin da ya gudana a dutsen Safa duk da ke wannan magana tana da tsawo amma dai kuma tana da alaka ne da wannan mawdu'in da muke magana akai ba laifi koda da gaggawa mu karanta ta mu karasa yake cewa ba'da an wa ba'da ta'akkudin nabi sallallahu alaihi wa sallama min ta'ahud abi talib bi himayati kun ga a wancan zaman da aka yi ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sami goyen bayan Abu Talib ko a duniyance a hankalce kuma a kaunatance kauna irin ta duniya yayin alƙawari muddin yana da rai ba zai bari a taba shi ba kaga an samu kwanciyar hankali al asbabud dunyawiyya na isar da da'awa sun samu mun fahimci wannan ma'ana sababi na duniya ta bangaren kariya daga mutane daga cutarwar su to ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu daga kabilarsa ko da dukan su ba su karba abin da yazo gare shi ba yazo da shi ba to a cutar da shi dai ba zai samu ba insha Allah to bayan ya tabbatar shine ma'anar ta akkada bayan ya tabbatar ya gamsu da alƙawarin da Abu Talib yayi zai ba shi kariya wa huwa yuballigu ar-rabbih shi kuma alhali yana isar da sako daga ubangijinsa sa'ida an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin ala safa wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama sai hau kan dutsen as-safa as-safa da marwa akwai dutsen safa akwai dutsen marwa ko suna jikin dakin ka'aba jikin masallaci daga wajen masallacin a duwatsu ne guda biyu wanda mun sani ana tafiyar safa da marwa a tsakani to manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya hau kan dutsen safa din fa'ala a'laha hajaran sai ya hau kan dutsen da yafi kowanne dutse sama akai yaje kololuwar dutsen safa sai ya tsaya akai thumma hatafa sannan sai daga sautin sai ya magana nan ce hatafa ma'ana kai magana tana iya zama sirri tana iya zama daukaka sauti ma'ana ya daga sautin sa anan tunda magana yake so ta isa zuwa ga mutane baki daya a Makka sai ya daga sautin sa yace ya sabaha wannan uslubi ne na larabawa al'adarsu idan aka ce yaki ya zo wa mutane da safe. A al'adar Larabawa sun saba idan aka kawo hari, abokan gaba sukan kawo hari ne da sassafe. Kamar yanzu ba karatu muke ba? Irin wannan ai mutane duk suna nitse. Wani yanzu yake tashi daga bacci, wani bai san me ake ba, wani yana gun sayan kosai a duriya, wani yana sayan koko, wani yana sayan waina. To a lokacin da mutane suke irin wannan halin, to sai ku ji an kawo hari. Ko daga yin sallar asuba, mutane ba su gama kinkintsawa sun fito harkokin su ba. To sai a samu wani daga cikin mutane sai hau kan dutse sai ya faɗi wannan kalma, ya sabahahu, ma'ana ga mahara sun zo muku da safe. Sabahi daga sabahi ana nufin safiya ne, ma'ana safiyar ku fa yau ta waye gari a wani hali, wani yanayi sabo da baku saba ba, shine ma'anan ya sabahahu. Ina fata mun fahimta. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen Safa sai ya faɗi wannan kalma, kamar a ce ga wani fatashin hankali zai faru, ga wani abu ya zo. Wa kanat kalimatan kalimata indarin, wannan kalmar ta ya sabahahu kalma ce ta gargadi, tukhbiru an hujumi jaishin, take bada labarin harin wani wata runduna, au wuqu'i amrin azimin, ko kuma aukuwar wani al'amari mai girma na damuwa na tashin hankali. Thumma ja'ala yunadi butun quraish, sannan sai fara yana kiran kabilun quraishawa, yankokin kabilun quraishawa, wayad'uhum, yana kiran su qaba'ila qaba'ila, kabila kabila, yana cewa ya banu wani, ya banu wani. Faqala, yana cewa ya bani fihrin, fihr ibn ghalib kenan, ya bani adiyin, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani abdi manafin, ya bani abdul muttalibi, duk yana kiran su, kaga kowa zai ji da shi ake yawa. Shi wannan kuma wata hanya ce, kamar da malamai su ma kun san mu a komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna dauko darasi, ko yawa, daga cikin darasin da zaka samu anan shine kiran kowace kabila da sunanta din nan yana sa su waɗannan kabilun su ji muhimmanci, an dauke su da muhimmanci, haka ne ko ba haka ba? Yau kamar yanzu ne misali, ka zo kana fadakar da mutanen birnin Kudu, sai ka sami manya wasu gidaje mashhurai a gidan, ko kuma kowanne gida, ko kowanne dindindin, ba irin tsari muke irin na kabilun Larabawa ba, sai ka kira ya gidan wani, ya gidan wani, ya gidan wani. To duk mai alaka fa da gidan nan, ko jikan jikan jika ne, zai ji an kira su, kuma sai ya ji dadi cewa wannan magana fa da su ake. To wannan uslubin a da'awa yana da amfani, akwai lokacin da yake da amfani a ambaci wasu mutane da sunansu, musamman in bacin mutunci za a yi ba. Yawwa, idan magana ce marar daɗi, babu alheri a kira mutane da irin wannan sunayen nasu, ka ambaci mutum da suna, kuma ba hanya bace da za ta kai ga natija. Amma idan alheri ne, ko zuga su za ka yi, ko ka tuno, ka ce ku tuno fa kakanninku da yadda suke kaza, suke kaza, suke kaza, to hanya ce da za ta sa su mabiya ko ƴan asalin wannan gida su himmatu da abin da kake kira zuwa gare shi. Sai ya kira waɗannan mutane kamar yadda muka ji. Falamma sami'u, da suka ji maganar sa, qalu, sai suka ce, man hadha alladhi yahtifu, wane ne mai wannan kiran yau kuma? Qalu, sai wasu suka ce, Muhammad, Muhammad ne. Fa asra'a an-nasu ilayhi, sai mutane suka gaggawa zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna ar-rajula, saboda muhimmancin da suka dauka fa na wannan kiran, saboda ya kira su da sunaye din nan, sai zama cewa, sai da ya zama mutum da idza lam yastati an yakhruja ilayhi, har sai da ya zama cewa idan mutum ma ba shi da ikon da zai iya zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari me yake faɗa a wannan rana, arsala rasulan, sai ya aiki wani daga cikin dangin nasa, sai ce, kai wane, tashi mun je ka ji me ya zo da shi, ko makaho ne shi, ko mutum ba zai iya tashi ba, ko gurgu ne, ko makamancin wani, ko ba shi da lafiya, sai ya dauki wani daga cikin ƴaƴa ko jikoki, sai je ka jiyo mana me ake tafi da shi. Liyanzura mahu, yaje ya gano mana menene wannan abu. Faja'a Abu Lahabin, ta, sai ga Abu Lahab da ya sake dagayo, ya sake zuwa. Wa Quraishin, da kuma Quraishawa, aka zo aka hadu. Falamma ijtama'u, da suka hadu, qala, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce, ara'aytukum, shin kuna ganin, ma'ana ku bani labari, zan tambaye ku, law akhbartukum, da a ce zan ba ku labari, anna khaylan, cewa ga wani gungu na dawaki, wata runduna akan dawaki, bilwadi, a cikin wannan kwari, bi safhi hadha aljabal,
a gargashin wannan dutse, ma'ana wannan dutsen da na hau kansa ta bayana a ƙasan dutsen shine safhil jabal. An ce safhil jabal ana nufin ƙasan dutse daidai inda kwari yake, ake samun kwarin da ake ce ma wadi, wanda nan ne wurin zango, wurin hutawa in ana cikin tafiya, kuma mutane nan sukan tara ruwa su zo su sha da makamancin irin waɗannan abubuwa a zamanin abu rayuwar Larabawa da irin wancan. Sai shi da za a ce ga wasu dawaki sun zo za su kawo muku hari, suna nan a bayana a wannan dutsen da na hau nake muku magana. Turidu an tughira alaikum, suna so su kawo muku hari. Akuntum musaddiqiyya, shin za ku gaskata ni? Kun ga uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo musu da wannan hanyar da suka santa. Ci da a ce ga mayaka sun zo za su kawo wa maka hari, ni na hau kan wannan dutse, kamar yadda aka saba idan an kawo wa gari hari wani zai hau dutse ya ce ya saba hahu ya kaza ya kaza ya wane ya wane ku zo ku saurara. In na ce muku ga dawaki sun zo suna nan suna shiri za su auko su shigo maka su yaƙe ku baki ɗaya, za ku gaskata ni ko za ku ƙaryata ni? In ji manzo sallallahu alaihi wasallam, qalu, sai suka ce na'am, za mu gaskata ka. Wannan kuma ku duba ku ga shi kuma wani abu ne har yanzu da zai nuna maka Larabawa daga cikin manya-manyan abubuwan kyama a gunsu shine me? Ƙarya. Yau a ce mutum yana faɗin ƙarya haka kawai, wai mutum babba da shi a cikin jama'a sai ya faɗi abin da ba a yi ba, wannan wani abu ne da zai sa Larabawa su kyamace ka tun kafin musulunci ba. In aka ce wannan ya taɓa faɗa ƙarya a unguwa an zauna da shi an ji ya yi ƙarya, to ya fita daga cikin mutanen kirki, ba a hulɗa da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan magana ya ce za ku gaskata ni ko kuwa? Dukkansu saboda ba su taɓa samun ya yi ƙarya ba sai suka ce na'am, za mu gaskata ka. Shi ne sai suka ƙara jaddada wannan magana sai suka ce ma jarrabna alayka kadhiban, ai ba mu taɓa jarraba ƙarya a kanka ba, ma'ana ba mu taɓa gwada ka mun ga ka yi ƙarya ba, ba mu taɓa samun ka kai a matsayin maƙaryaci wata ran ka zo da wata kalma muka bincika muka same ta ba haka take ba. Don haka in ka ce akwai waɗannan masu hari, to lalle za mu gamsu da abin da ka faɗa. Ma jarrabna alayka illa sidqan, ba mu taɓa gwada wani abu dangane da kai ba in ba gaskiya ba. Qala, sai ya ce to tunda haka ne ku saurara ku ji. Fa inni nadhirul lakum, ni mai gargadi ne gare ku, bayna yadai azabin shadidin, gabanin wata azaba mai tsanani, ma'ana na zo ne kamar yadda mai gargadi zai hau kan dutse ya ce ku tsorata ga mayaka sun zo za su kawo muku hari, to ni kuma na zo in muku gargadi ne cewa akwai rana za ta zo za a mutu za a je ga Allah kuma akwai azaba mai tsanani. Mun fahimci wannan matakin farko kenan. A baina dai azabin shadid, innama mathali wa mathalukum, ni misali na da ku, kwatankwacina da kwatankwacinku shine ka mathali rajulin, kamar mutum ne da yake ra'al aduwa, ya ga abokin gaba, fantalaqa, sai ya tafi a yarba ahlahu, dan yaje ya baiwa ƴan uwansa labari, yarba'u ay yutli'u, shine fasara amana anan yace ay yataqallu, zai je ya leƙa, wa yanzuru lahum, ya gano musu, min makanin murtafi'in, domin idan ana yaƙi ana zaton abokan gaba za su zo, akan tura mutum ya hau kan dutsen da yafi kowanne tsawo a gari, sai ya je ya riƙa hango abokan gaban suna daidai ina ta ina za su kullo. Mun fahimci wannan? To wannan abun ka je ka hango ka zo ka ga wa mutane shine ma'anan yarba'u da hamza. Yau ba yarba'u da ainun ba, yarba'u bil hamzi. Yawwa, sai ce ai yataṭallaʿu wa yanẓuru lahum min makanin murtafi'in li'alla yadhamuhum al'aduwwu, domin kada abokin gaba ya kawo musu hari bagtatan, shine yadhamuhum, ya auko musu ba tare da shiri ba. Yace fa khashiya, shi mutumin sai ya zama ya ji tsoron an yasbiquhu, kada mutanen nan su abokan gaban su riga shi shigowa cikin gari, faja'ala yunadi, sai ya taho da gudu yana sauri yana kira yana cewa ya jama'a ku shirya, ga mayaka nan a bayana suna zuwa. Mun fahimci misalin nasa? Yawwa, a yunadi yana kira ya sabahu ya sabahu, thumma da'ahum ila alhaqi, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba da magana ya kira su zuwa ga gaskiya, wa anzarahum, ya gargade su min azabillahi, daga azabar Allah, yace ku bautawa Allah, ku daina bautawa gumakan nan, fa khassa wa amma, yayi magana da wasu a kashin kansu, magana ta musamman, wa amma sannan kuma yayi magana da jama'a baki daya, magana ta gama gari ta kowa da kowa. Fa qala, sai yake cewa ya ma'ashara quraish, kun ga nan khassa quraish, yayi magana akan quraishawa, ishtaru anfusakum minallah, nan ya fara kai da umumi tunda quraishawa yake magana dama. Ya amma dukkan quraishawa kafin yazo kuma ya kassase ya bayanin kabila kabila yazo har kan yassa da ya haife ta da cikin sa, sai yake cewa ya ma'ashara quraish ishtaru anfusakum minallah, ku sai kawo nan ku daga Allah madaukaki, anqidhu anfusakum minan nar, ku tsere da kawo nan ku daga wuta, fa inni la amliku lakum minallahi darran wala naf'a, wallahi ban mallaki wani abin cutarwa in kade muku shi ba, hakanan kuma ban mallaki in kawo muku wani abin amfani ba, komai yana ga Allah. Wala ugni ankum minallahi shay'a, ban isa in tsare ku daga azabar Allah ba, ban isa in tsare ku daga Allah ba, in yaso ya kama ku ban zan wadatar da ku da komai ba daga Allah. Ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, sai ya gangaro kuma daga cikin Quraishawan, sai ya zo kan banu Ka'ab ibn Lu'ay daga cikin kakanninsa, yake cewa anqidhu anfusakum minan nar, ku tsare kawunan ku daga wuta, fa inni la amliku lakum darran wala naf'a, ya bani Murrat ibn Ka'ab, ya ayyan Murrat ibn Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, ku tsare da kanku daga wuta. Ya ma'ashara bani Qusay, Qusay mun san akwai Qusay ibn Kilab, shi ma daga cikin kakannin manzo sallallahu alaihi wasallam, yace su ma an yace kuma anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum darran wala naf'a, ya ma'ashara bani abdi manaf, ya taran ya'yan abdi manaf, anqidhu anfusakum minan nar, ku tsere da kanku daga wuta, fa inni la amliku lakum minallahi darran wala naf'a, bazan amfanar da ku, ban mallaki in kadar muku wata cuta ba ko in kawo muku wani amfani ba, wala ugni ankum minallahi shay'a, kuma bazan wadatar da ku daga Allah madaukaki ba, in yaso ya kama ku. Ya bani abdi shams, ya ku yan abdi shams, kuma anqidhu anfusakum minan nar, ya bani hashimin, haka dai daga Quraishawa yana matsowa yana matsowa har yazo kan banu Hashim, yace anqidhu anfusakum minan nar, ya ma'ashara bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum darran wala naf'a wala ugni ankum minallahi shay'a, saluni min mali ma shi'tum, duk abin da nake da shi na dukiya in kuna so ku roke ni in baku, in dai dukiya ce wani abin duniya zan iya baku, amma a wurin Allah madaukaki la amliku lakum minallahi shay'a, ba mallaki komai ba, wato na wani abu da zai hana ku daga samun azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan shi ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Abbas to mun a lokacin shi yana da rai, ba a kira ƴaƴansa ba, sai aka kira shi a tare da wato ƴaƴansa, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi shay'a, ku duba ba sallallahu alaihi wasallam, ma'ana yana gaya wa baffansa wanda yake dan uwan mahaifinsa, yana gaya masa wallahi bazan wadatar da kai daga komai ba daga Allah madaukaki, in yaso yi maka azaba to ban isa in hana ba, ka ji tsoron Allah, ka daina bauta ma wani abu wanda ba Allah ba, ka zo ka bauta wa Allah, duk wata alaka ta jini kun ga ashe kenan a bayan wannan al'amari take. Yawwa, duk abinda ba a gina shi akan la ilaha illallah, an yadda da maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon nan nasa daga Allah ba, cewa a bauta wa Allah shi kadai, kar a bauta wa kowa, to wallahi duk wata alaka ta jini da wane ne, a zo a ce wannan jikan manzon Allah ne, wannan ma jikan manzon Allah, wannan wane ne, a ce saboda wannan kawai sai a bar addinin manzon Allah kuma a bi na jikan, in bayan kuma duk da mu a yadda muka tabbatar shi ne jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, addinin sa irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, haka ne ko ba haka ba? Daka duk wanda zai zo ya ce shi jikan annabi ne, amma kuma ya zo da addinin da ba na annabi ba, to sai a kyale masa addininsa. Yawwa, kuma wannan maganar alakarsa ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta yi amfani ba, kada ta ja hankalin mutum ya ce a'a to ya za a yi ka bar addinin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai, jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun tabbata ba za su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Don haka addinin Allah ko ya riga ya cika a cikin Alkur'ani, a cikin maganganu da ayyuka da takrirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka muna neman addinin Allah, anan za mu same shi, ba wani ne zai zo daga baya ya ce shi jikan annabi ne, ya yi mafarki an gaya masa kaza, a'a, ba ruwan mu da mafarkinsa, ya rike mafarkinsa, amma addinin Allah a Qur'ani za mu dauka, a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
haka nan wani kuma yazo ya ce a ai wannan shi ma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul baiti don haka mazhaban su ita ce mazhaba a mazhabar da muka sani ta ahlul baiti ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba su saba ba wanda zai zo da wani abu da baya ya likawa wani daga cikin dangin annabi dan ya samu kudin mutane wannan shi ya san abin da yi na fata mun fahimci wannan yawa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nan garau a qur'ani kuma a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma yake cewa ya safiyata binta abdul muttalib ya safiya amma sace ita ma gwaggon manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ita ce mahaifiyar az-zubair ibn al-awwam sai yake cewa ya safiyata binta abdul muttalib amma ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki min Allah shay'a kunga kuma waye rage kenan bai ma gama ba sannan sai kuma yace ya fatimatu binta muhammadin binta muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani bayan ya kira ta ya fatimatu yake fatimatu ku san kaidar karanta waɗannan ilimin maganganu lokacin da kake karanta munada a larabci munada iri biyu ne ko akwai mufrad akwai kuma mudaf mufrad nan ba ana nufin mufrad mai muqabalar jam'i ko tasniya ba ana nufin kalma daya wadda ba a hada ta da wata ba shine mufrad idan zakai kira munada idan mufradi ne wato daya kalma daya ce to dhamma ake masa ya fatimatu amma idan mudaf ne mun fahimci wannan idan mudafi ne to shi kuma ane masa wato nasaba kun ga sai ka karanta ka ce ya fatimatu binta muhammadin rasulillahi mun fahimci wannan ba ka ce bintu muhammadin ba tunda nan munada ne yawa ya fatimatu binta muhammadin rasulillah sai ya hada mata kuma ya goya da sunansa da kuma aikinsa ko sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama aikinsa kuma wanda Allah ya sa shi shine rasulullahi ne shi sai hada mata shi gaba ɗaya ce ya fatimatu yake fatima yar muhammadu muhammadun kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce salini ma shi'ti min mali ke ma ki roke ni ki tambaye ni abinda kike so na dukiyata in dauka in baki inda dukiya ce an qidhi nafsaki ki tsere da kanki minan nari daga wuta la ilaha illallah yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa asalin jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiranta ta zo ta bautawa Allah kar ta bautawa wani wanda ba Allah ba idan ba ta addini ba yana tsoratar da ita kar ta shiga wuta to dan Allah akwai kuma wani wanda zai zo yanzu ya tinkaho da wata alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya ce shi saboda alaka da annabi kawai duk abin da yayi shikenan an yafe masa zai shiga aljanna wannan babu shi in dai Fatima radiyallahu anha an gaya mata wannan magana to hakika babu kuma wani da yake da wata daraja ta jini ko wane ne shi wanda saboda darajar jinin kawai za a girmama shi ko da ya bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai yi aiki da shi ba to wannan alaka ba za ta yi masa amfani ba sai yake cewa da ita fa inni la amliku laki darran wala naf'an ku duba ba wai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kowanne uba ne yake gaya wa yarsa wannan to yana kiranta ne kamar yace mata misali kamar yanzu mutum yace yarsa ta fito ta zama mutuniyar kirki ta bautawa Allah ta ji tsoron Allah ta samu miji na kwarai ko ba haka bane shi yace bazan iya miki komai ba ba wani amfani da zan miki kaga ko mutun ne ba wai annabi ba ya gaya ma yarsa wannan ai za ta tsorata ta shiga taitayin kanta ta ce bari ta tsayawa ta yi wa kanta fada ta kuma zama mutuniyar kirki in ba haka ba ta samu mijin kirki ba mun fahimci wannan to ballantana abin da yake da alaka da addinin Allah Allah nan shi ba shi da alaka ta jini da kowa shi lam yalid ne wa lam yulad ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ina ji mun sha magana akan wannan cewa lam yalid bai haifa ba ma'ana ba shi da wani far'i walam yulad kuma ba shi da mahaifi da ya haife shi ba shi da asali kenan wanda zaka ce ga asalin da shi daga nan ya fito babu haka yake fardan samada yawa don haka ashe kenan ba shi da wani wanda zai zo ya ce a ni muna da alaka da Allah a'a ba ruwa to don haka ashe kenan tunda Allah ba shi da alaka ta jini da kowa, alakarsa da kowa ita ce kowa bawansa ne. Wanda ya fi daraja a gunsa shi ne wanda ya bauta masa. Ka bauta masa to kai nasa ne, baka bauta masa ba ba nasa bane. Manzo sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa fahimtar wannan maganar, shi yasa sai ya gaya ma kowa wannan maganar ɗaya-ɗaya tun daga Qurayshawa ya biyo ƙabilunsu ɗaya-ɗaya har ya zo kan ƙabilu mafi kusa, danginsa na kusa, kai har ya zo kan ɗan da ya fita daga cikinsa, wato Fatima radiyallahu anha. Ya gaya mata wannan magana cewa duk abin da take so na duniya ta tambaya zai bata, amma maganar kawai ta shiga aljanna ba tare da alaka da Allah ba to wannan babu. Yanzu dan Allah akwai wanda kuma zai tinkaho da wata alaka? Babu. Don haka duk alakar mutum ko da da gaske ne yana da alaka ta jini har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jika annabi ne sharifi ne ba mutuhumi abin da ya faɗa ba, mana ba lalle ka ce masa ƙarya ba ne, amma dai addinin da zai shiga aljanna shine addinin kakan nasa, inda yana son kakan. Mun fahimci wannan? Yawa, kada ya ce zai dauko wani addinin daban, nawane da shi za a shiga aljanna, ko nawane ne in ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, to shi Allah ba zai karba ba, domin shi ga wanda ya aiko da sakon. Allah ya sa mu ƙara fahimta. To ga abin da ya ga wa Fatima radiyallahu anha, har yake cewa wala ughni anki min Allahi shay'a, agun Allah ne ba zan iya wadatar da ke da komai ba. To kun ga ashe lamarin Allah, lamarin Allah ne. Yawwa, lamarin wani abu kuma shi ma na wani abu ne daban. Yace ghayra anna lakum rahiman, sai dai tsakanina da ku baki daya Qurayshawa da kuma duk waɗannan da na ambata, yace abin da ke tsakaninmu akwai rahiman, akwai alaka ta jini, za mu rika kusanta juna, ziyarar juna. Sai ce sa'abullu habi bilaliha, zan ba ta haƙƙinta, shine ma'anar sa'abullu habi bilaliha. Asalin balla shine ka jika abu, yawwa, ka yayyafa masa ruwa. To wannan zumuncin da ke tsakanina da ku, to zan rika yayyafa masa ruwa, zan rika ba shi haƙƙinsa, ko da ba ku bi wannan addinin nawa ba, ni dai a tsakani da Allah ba zan iya tsare ku daga azabar Allah ba, amma zumunci da ke tsakaninmu in kai muku ziyara, ku kawo mun ziyara, wannan yana. Kun ga wannan kuma shi ma malamai suka ce wani darasi ne babba. Kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam zai gaya wa wannan dangin nasa, ba fa kinku nake ba. Yawwa, alakan nan da ta hada mu ta jini tana nan ta ci gaba. Na zo ni sako na zo da shi daga Allah madaukaki cewa ku daina bautar wani abu wanda ba shi ba, ku koma ku bauta Allah. Al'adunku na gargajiya ku bar su, ku koma kan karantarwar da Allah madaukaki ne yace ayi. Amma in kun ki wannan din ma, to ba za mu tashi hankali ba. Dani da ku ina so mu zauna lafiya. Ku dangina ne na jini, ba zan yake ku ba, zan kai muku ziyara, ku kawo mun ziyara in kun so, kuma mu zauna lafiya. Yanzu akwai maganar da tafi son a zauna lafiya da ta kai wannan? Duk cikin maganar nan akwai zagi? Akwai jin mutunci? Ai, tausayi ne a ciki ko? Tausayi ne da kauna ta sa har yake gaya musu da irin wannan uslubi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta da kuma ilimin na manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya kuma ɗora mu akan manhajinsa. Sai ce walamma tamma hadhal inzar, lokacin da ya gama wannan gargaɗi nasa, in faddan nasu wa tafarraqu, mutane su suka watse, suka rarrabu kowa kama hanyarsa, ya koma gidansa. Wala yuzkaru anhum ayyu raddati fi'li, anan kuma ba a ruwaito mana cewa ga wani mataki da suka ɗauka ko wani ya ce uffan ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Kun ga nan me aka yi? Ai, an yi juyar ko? A karan farko, kiran farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu, me ya faru? Da ya tashi zai magana, sai aka ce to karke mana rashin kunya, baka isa ba, nan duk kakanninka ne da baffanninka da waye da waye, ka rabu da waɗancan yaran kaza da kaza da kaza. Me ya yi a lokacin? Shi ma babu raddati fi'li ko? Sai ya shuru. Karo na biyu sai ya zo ya yi, sai aka faɗi maganganu, aka ce za a kama shi, za a yi kaza da kaza. Baffansa Abu Talib mai tausayin sai ya ce a'a, ci gaba da abunka, amma dai mu ba za mu yi ba. Mataki na biyu kenan ko? Mataki na uku sai ya zo ya fito da abun kuru-kuru, ya gaya musu saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda hanyar da ya bi musu ba ta cin mutunci ba, ba ta zagi ba, ta nuna masa cewa lalle yana son su din. Mun fahimci wannan maganar? Yauwa, idan ba mai so mai kauna ba, ba wanda zai zo ya jero kakanni da iyaye ya kira ku ɗaiɗaiɗaiɗai, kuma har ya zo kan ɗan cikin sai ce ba zai iya hana shi shiga wuta ba, kowa zai ce kai wannan abin fa ba na wasa bane. To don haka da ya gama magana sai suka rasa me za su yi, sai suka juya kowa sum sai koma ya shiga gidansa, ba a samu wanda ya ce uffan ya tanka masa ya bashi amsa a wannan lokaci ba dai, sai daga baya kuma wani karin ya faru. Kun ga ashe kenan labaran da muke ji muke karanta ko ake faɗa ba kowanne ne ya faru a lokaci, amma na ba abu guda ɗaya ba ne kawai ya faru. Yauwa, kowanne abubuwa ne da yawa suka auku, kuma kowanne lokaci akwai abin da ya faru sabanin na ɗaya lokaci ɗin, wato majalisai ne daban-daban aka yi, ba lokaci guda aka yi kawai kamar yadda za ka ji muna wani lokaci ana faɗa ba, cewa farkon zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mutane ku ce la ilaha illallah, Abu Talib ya ce tabban laka da sauransu, har aka saukar da tabbati da ai kafin wannan an yi waɗannan abubuwan da muka karanta. Za mu zo mu ji kuma me ya faru lokacin da Abu Talib ya faɗi wannan, ya gashi nan a wannan lokaci. Siwa anna Aba Lahab, bayan mutane duk sun watse kowa ya tafi gidansa, to Abu Lahab shine ya kasa haƙuri a lokacin nan. Waja annabiya, sai fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisu'i, da mummunan abu. Wa qala, sai ya ce da shi, tabban laka sa'iral yawmi, tun da kai wan ce tabbana nafin tun da kuma halaka da yanke albarka. Yauwa, ma'ana halaka ta tabbata gare ka sauran wunin nan namu ne yau, ba da sassafe ta rasu ba, to ma'ana har zuwa magariba ka zama cikin halaka da tabewa, in ji shi Abu Lahab. Ali hada jama'atana, yanzu dama kai dan wannan abin da ka gaya mana duk wannan roman bakan ka zo ka tara mu a nan guri. Fa nazalat, a lokacin nan sai wannan aya ta sauka ko sura ta sauka, Allah madaukaki yace tabbat yada abi lahab wa tab. Wannan kuma menene wannan? Ma'ana hannayen Abu Lahab guda biyun nan sun halaka, sun lalace, sun zama cikin hasara, kuma an tsine musu. Wa tabba ai huwa, ma'ana kalmomi ne guda biyu aka faɗa. Tabbat yada, kun ga ba fa tabayyada bane da suke cewa ko tabbat yada ne kasancewar hannaye guda biyu aka ce ko na Abu Lahab sun halaka, shi yasa aka kawo wa wannan kalma ta tabbatin, aka sa mata ta'un, ta'un din ta ta'anifi, domin me bangarorin jikin mutum in aka basu ana basu lamirin me, lamirin mace ne, an fahimci wannan? Yada hannaye guda biyu na Abu Lahab halaka, sai a ce tabbat, ma'ana sun halaka. Kasancewar kuma an faɗi fi'ilin ne kafin shi wannan fa'ilin, shi yasa ba a ce tabbata ba, da cewa aka yada Abi Lahabin sai aka kawo fi'ilin tabbadin, to sai a ce tabbata, ma'ana su guda biyun nan sun halaka. Amma tunda an kawo fi'ilin sai a ce tabbat yada Abi Lahabin. Ina fata mun fahimci wannan. To ba a ce wai hannun kawai ba, dan Allah madaukaki ya nuna mana shi ma a halake yake, sai nassi akan yace wa tabba, kuma shi ma Abu Lahab din, ma'ana wa tabba huwa, ma'ana shi ma Abu Lahab din ya halaka. Kun ga wannan menene? Kariya ce Allah subhanahu wata'ala yake biyo manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ita kanta wannan ayar ita kadai ta isa ta sa sauran Quraishawa kuma kowa ya shiga taitayin sa, yace kai ashe abun nan na mutumin nan da gaske ne, gashi ana taba shi Allah ya kare shi, har an zo da wahayi. Kuma mun san yadda wahayi yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman a wancan lokacin mala'ika ya zo ya shiga jikinsa, shine wanda yafi masa tsanani. Ai mun karanta wannan ko, wanda zai shiga jikinsa ya isar da wannan sako, shine zai za ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallama zazzabi ya kama shi yana ta gumi a wancan lokaci. Yawwa, to a lokacin nan Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sura, tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma azna anhu maluhu wa ma kasaba, dukiyarsa da abin da ya tsuruta da hannunsa ya aiki ya samu, ma azna anhu, ba zai wadatar da shi da komai ba. Allah madauki ya kyauta. Sannan yace har zuwa dai karshen wato ita sura din, sai ce kanat hadhihi as-sayhatu, wannan kururuwa al-aliya hiya ghayatul balagi, wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babu maganar da ta kai ta isar da sako. Kun ga maganar da ta kai har mutane a rufe musu baki su kasa magana, kowa ya juya ya tafi banda tsagilan cikin su, shi Abu Lahab, ban da shi ba wanda ya magana, amma sauran mutane duk jikinsu ya yi sanyi da wannan sako saboda iya isarwar da mai sakon ya. Yawwa, kuma ya faɗi matukar abin da ake so ya faɗa ɗin, cewa addinin Allah ake so a bi, babu tsoro, babu ja da baya, domin ya kamata mutum da ma ya fahimta. Akwai bambanci tsakanin bin mutane a hankali da tausaya musu da isar musu da sako da kuma tsayawa akan manufar. Mun fahimci wannan? Me nake nufi? Ma'ana kana nan akan manufar ka kai mai da'awa. Babu ja da baya, ba ja da baya akan tauhidi, ba ja da baya akan kiran mutane a bar duk abin da ba addinin Allah ba, babu ja da baya akan fada da shirka, fada da bid'a, da ilmantar da mutane da karantar da su, dole ba za a dina ba. Amma abin da ake so dama shi ne uslubin saƙon. Shi uslubin saƙon don ya zama cewa saƙon ya isa ne mutane su karɓa. Domin mai isar da shi dama zuwa ga har zuci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kai ɗin in ka kwantar da hankalinka ka bi irin yadda annabi ya yi ɗinnan, kamar yadda muka gani, ba cin mutunci, ba zagi, sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka abin kuma ya karɓi. Amma a fahimci wannan irin uslubin, shi wannan cewa abi mutane a hankali, wani ya fahimce shi kamar tsoro ne ko ja da baya ko sako-sako ne ko menene akan addini, wannan ba haka ba. Ina fatan fahimci wannan. Yawwa, dole a tsaya tsayin daka kiran mutane zuwa ga abin da yake shine daidai, ko da suna son hakan ko ba sa so, kawai dai kar a ci musu mutunci. Ina fatan fahimci wannan. Yawwa, to shine sai ke cewa faqad awdaha ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam li aqrabin nas ilayhi. Mun ga a wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa mutanen da suka fi kowa kusa da shi, ilayhi zuwa gare shi, anna tasdiq bi hadhihi ar-risala huwa hayatus silati bainahu wa bainahu. Cewa gaskata wannan saƙon da ya zo da shi, shi ne gaskata, shi ne me, shi ne rayuwar wannan alaƙar da take tsakaninsu. Alaƙar da take tsakaninsu ɗin nan tana rayuwa ne da bin wannan saƙo nasa na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, wa anna asabatal qarabati allati yaqumu alaiha al-arabu. Kuma cewa dangantaka ta jini ɗin nan ta asaba, ma'ana ta alaƙa ta jini wanda take tsakaninsa da su, allati yaqumu alaiha al-arab, wanda larabawa wato gaba ɗayan su suke tsayuwa akan wannan, ma'ana wanda shine ginshikin abin da ke rike kabilun larabawa, shine rike wannan kabilun. Zabat ta narke, fi hararati hadha al-inzari al-ati min indillahi, wato zafin wannan gargadin na cewa ga fa sako daga Allah, a bautawa Allah shi kadai kar a bautawa kowa, to wannan zafin gargadin ya narkar da waccan alaka ta jini da take tsakaninsu, ma'ana wannan sakon yafi waccan alakar muhimmanci. In ana son komai to abu wannan sakon, duk wanda ya riko da waccan alakar ta jini bai riko da wannan sakon ba, to riko da alakar ta jini ba za ta yi masa amfani ba. Mun bayyana wannan? Yawwa. Sannan sai ce walam yazal hadha sautu yartajju dawihi fi arja'i makkata. Wannan karar, wato wannan sautin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, echo dinsa bai gushe ba. Amsa ku amsa amu ake cewa ko? Yawwa, amsa amansa bai gushe ba, yana yawo cikin Makka ana jinsa wannan sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hatta nazala qawluhu, har sai da fadin Allah madaukaki ya sauka, inda yake cewa fasda bima tu'mar, ka fito kurukuru da abin da aka umarce ka dinnan, babu sauran sakayawa, babu sauran tsoro. Amma maganar ka'idan nan dai ta magana da mutane ita kuma tana nan, amma kar ka ji tsoro, fito ka bayyana, gaya musu Lata da Uzza ba abun bauta bane, gaya musu cewa abin da aka tashi iyaye da kakanni ana yi ba hujja bane, hujja ita ce abin da Allah yake so a yi, kuma shine zai ba da ladan akai. Faqama rasulullahi ayyawa sai ce fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin, kuma ka kauda kai daga mushrikai masu bautawa Allah bautawa wani Allah tare da Allah. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi, yajharu bidda'wati ila alislam, yana bayyana da'awarsa kuma kurukuru, tunda ya gama da wa, ya gama da danginsa. Yawwa, ko sun karba ko basu karba ba, na farko dai ya isar da sakon, ya sauke nauyin sa tsakaninsa da Ubangiji, ko wa anzir ashiratakal aqrabi, innan yayi aiki da ita domin farilla ce Allah ya dora masa. Na biyu, ya sami goyen bayan alal aqalla baffansa, baffansa yace ba zai bari a taba shi ba, kun ga wannan shi ma cin nasara ne, ko na uku ya gaya musu cewa alakar zumunci tana nan bata gushe ba, don haka za su fahimci cewa kai wannan ba fa yazo ne ashe dan ya raba yaya da yayansu da iyayensu dangi da danginsu ya kawo mana tashin hankali ba, shi abin da yake so kawai a zo a bauta Allah din nan, kada a yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma duk mutumin da ya fahimci manufarka to za ka ga yana maka kyakkyawan zato a wasu abubuwa din, haka ne ko ba haka bane? Dan haka ba za su sake tuhumar su akan cewa ya zo ne dan ya rusa musu alaƙoƙin su ta jini da kabilu da sauransu ba. Sannan sai ya ci gaba yake cewa fi majami'il mushrikin, ya bayyana waɗannan abubuwa a matattarar mushrikai duk inda suka zauna, baya tsoro zai je ya ce ku ce la ilaha illallah, ku daina bautar Lata da Uzza, yawa wa nawadihim, da kuma mashayarsu. Nawadi jam'u nadi ne, nadi shine club inda ake zama a tattauna a hira a ɓata lokaci, duk al'umma suna da irin wannan tsari, yawa ko gindin bishiya ne ko a cikin hotel ne a bakin ba gun masu shan giya kenan, ko kuma a duriya kamar yadda ake cewa al'adar Bahaushe. Yatlu alaihim kitaballah, yana karanta musu littafin Allah, wa yaqulu lahum, yana ce da su, yana wa yaqulu lahum ma qalathu ar-rusulu liqawamihim, yana gaya musu abinda manzanni kafin shi suka gaya wa mutanen su, suna cewa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya mutane na ku bautawa Allah ba ku da abin bauta wanda ba Allah ba, babu wani abin da ya cancanta ku bauta masa sai Allah. Wa yaduhu ko wa bada'a ya'budu Allah ta'ala amama ayunihim, tun daga nan kuma sai ya fara yana bautawa Allah a gaban su suna kallo, ma'ana umarni ya zo cewa karka ji tsoro yanzu, fito kai addininka, karka boye shi, sai ya fara ba iwana akwai kariya tana zuwa, Allah na tare da kai kuma zai tsare ka daga abin da za su tsara maka. Tun daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya zo ya salla a gaban su suna kallo, ya bautawa ubangijinsa sabanin yadda su suke. Fakana yusalli bi fina'il ka'bati, sai ya kasance yana salla a farfajiyar wato Ka'aba, fina'i shine wato wannan zagayen da ya zagaye Ka'aba, filin nan farfajiya. Naharan jiharan, uru-uru da rana a bayyane kuma babu boyewa. Wa ala ru'usil ashhadi, kowa da kowa yana ganin sa yana shaida da haka, babu wanda ke wato baya tsoron komai. Wa qad nalat da'awatuhu, ko da'awatuhu mazidan min al-qabuli, da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta ci gaba da samun karbuwa. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi, mutane suka shiga addinin Allah, wahidan ba'da wahidin, daya bayan daya, wannan ya shigo yau gobe a ce wani ma ya musulunta, wani ma muna tare da shi, wani ma muna tare da shi, to haka abu ya ci gaba da tafiya. Wa hasala bainahum wa baina man lam yuslim min ahli baitihim tabaghudun, aka sami tabaghudun, kiyayya, wa taba'udun, da nisantar juna, wa inadun, da kuma kangarewa tsakaninsu da waɗanda ba su musulunta ba daga cikin mutanen gidajensu, ma'ana aka fara samun matsaloli kuma a gidaje, yawwa wannan ya fito daga gidansu, yau ya musulunta, iyayen ba su yadda ba, a yi ta su rutu, a yi ta rikici, a tara manya, a yi masa fada, a ce sai ka canza, mun san duk kissarsu Sa'ad ibn Abi Waqqas, ko lokacin da suka musulunta mahaifiyarsa ta zauna bata ci abinci ba, ta ce zai zo mana dai za mu ji, ta ce ko ya fusata daga wannan addinin, in ba haka ba za ta daina cin abinci ta mutu. A lokacin yace ya mahaifiyata, yace ko da kina da rai guda 100, wato ki yi ki mutu, ki dawo ki mutu, ni dai bazan daina wannan addinin ba. Kuma ba tare da yayi mata rashin kunya ba, amma dai maganar manufar tana nan ba za a fasa ba. Ina fata mun fahimci wannan. Yawwa. Sannan sai yake cewa kuma washma'azzat quraish min kulli dalika, quraishawa kuma dai hankalin su ya tashi, suka kyamaci wannan abin da ke gudana, zuciyarsu ba ta yi daɗi ba, bana ba sa jin daɗin abun. Yau a ce an samu ƙari, wane ma ya shigo, sai ka ji su suna hira, musulmi ma suna hira, hirar farin ciki in an samu ƙaruwa, in an zauna a Darul Arqam ana tattalin su, ga wane ma ya zo, masha Allah, alhamdulillah, ashe mun ƙaru. Su kuma can gidansu suna baƙin ciki, ana kuka, uwa tana baƙin ciki tana kuka cewa ɗanta fa ya kice, ya zama kaza, ya zama kaza. To haka a wannan lokaci aka rika yin waɗannan abubuwa don haka hankalin Qurayshawa ya tashi wasa'ahum ma kanu yubsiruna abinda suke gani da idan su ya munana musu yau a ce dan wane ma ya zama musulmi al'umma tasu tana ƙara raguwa al'ummar samari masu son addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana karuwa gari na ƙara wayewa musulmi duhu kuma na ƙara zuwa wa musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana basira ta kira zuwa ga wannan addini nasa ya tabbatar da mu kuma akan tauhidi da biyayya ga sunna وسبحانك اللهم واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين